نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Alhaji Muhammad Indimi, a nan Dambuwa Road a garin Maiduguri a jihar Borno. A wannan yammaci na ranar Laraba 26 ga watan Ramadan, hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430, wanda kuma ya zo daidai da 16 ga watan 9 miladiya ta 2009, a wannan majalisi namu na tafsirin alqur'ani mai girma, inda muke cikin tafsirin suratul ra'd. Wannan kuma shine majalisin mu na 24. Za mu tashi akan aya ta 17, anzala minas sama'i.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Anzala minas sama'i
Allah madaukakin sarki yace anzala minas sama'i ma'a. Allah shine wanda ya saukar da ruwa daga sama. Fasalat audiyatun, sai magudanan ruwa suka gudana. Bi qadariha, kowace ta kowanne magudan kowanne kowace magudana ta gudana da gurgudan abinda za ta iya gudana da shi na ruwa. Fahtamala sailu, sai shi wannan ruwan mai kwarara ya dauko zabadan rabiya kumfa a saman sa. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. سنة أكوي وتكمبر كتن كتن وتن دقا أبن دكوكي نركا وأتكي موتا دومين نيمن أبن كوليا كوكما دومين كيرا أبن أمفاني. كذلك يضرب الله الحق والباطل. حكا أبنجي يكي بغا مثالي نغس كيا دكوما مثالي ككريا. فأما الزبد، amma abin da yake kunfa ne, fa yadhhabu jufaan, sai ya tafi bi iska. Wa amma ma yanfa'u an-nasa, amma abin da zai amfani mutane, fa yamkuthu fil ard, sai ya ci gaba da zama a doran kasa. Kadhalika yadhribu Allahu al-amsal, haka nan ubangiji madaukakin sarki yake bada misalai. Ubangiji a wannan aya mai girma ya bada misalai guda biyu. Misalin da yake da alaka, misalin gaskiya da kuma misalin ƙarya. Wato misalin ya misalta gaskiya, ya kuma misalta ƙarya. Ya misalta gaskiya da yadda take tabbata, da yadda take amfani, da kuma ƙarya ita kuma da yadda ba ta da amfani, sannan kuma ba ta tabbata, da ta zo za ta gushe. Ubangiji madaukakin sarki ya bada misali guda biyu ga kowane ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu, gaskiya da ƙarya. Misalan guda biyu, ɗaya misali ne na ruwa, ɗaya kuma misali ne na wuta. Daya almasalul ma'i, daya kuma almasalul nari. Allah madaukakin sarki yake fadar cewa shine ya saukar da ruwan sama. Ruwan sama ma mako wanda zai sauka a ƙasa, sai ya zama gudanan ruwa sun gudana da wannan ruwa din. A yayin da suke gudana kuma, wata kumfa za ta rika yin sama, ta yiwo saman ruwan, tana gudu ita ma akan wannan ruwan. Yayin da ruwan ya nutsu, sai wannan kumfar gaba ɗaya a neme ta a rasa, ta tafi. Shi kuma ruwan sai ya wanzu. To haka gaskiya take, haka kuma ita ma ƙarya take. Wannan ruwan shine Ubangiji ya kwatanta gaskiya da shi. Yadda wannan ruwan zai tabbata, mutane su ci gaba da amfana da shi, su yi shuka, su sha, su shayar da ababen abin dabbobinsu, to haka nan gaskiya take amfani ga mutane. Sannan wannan kumfadin ita ce misalin ƙarya, wato ita ƙarya kamar wannan kumfadin take, yadda za ta yi wo sama ka ganta tana kyalli, tana kyau, tana fari, ga ta nan da yawa, amma a jima can sai ka neme ta ka rasa, ta watse, ta gargaji, ta bi iska. To haka ƙarya take, duk yadda ka ganta ta baka sha'awa ko tana da kyau ko tana ɗaukan maka ido, to kada ka yi tsammanin wani abu ne da zai jima, wani abu ne mai amfani. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci za ka neme shi ka rasa, da zarar gaskiya ta kawo kai za ka nemi ƙarya kuma ka neme ta ka rasa ta. Don haka ake cewa ƙarya fure take ba ta ‘ya’ya. To wannan almithalul ma’i ɗin kenan, ruwa da kumfarsa. Sannan kuma almithalun nari shi ne, wa mimma tuqiduna alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu. Ubangiji ya ce haka nan akwai wata kumfar daban daga abin da kuke narkawa a cikin wuta, yayin da muke narka ma'adanai, tama ko zinariya ko azurfa, muke narka ta a cikin wuta lokacin da ainihin wuta ta daki wannan abin da muke narkawa ɗin, za mu ga samansa kumfa na tashi, kumfa ta haɗo, amma da an jima can za ka nemi kumfa ka rasa. Wannan ruwan da zai yi saura shi ne ruwan da za a amfana da shi, shi ne abin da za a yi ƙirar da shi, shi ne abin da za a yi abin kwalliyar da shi. Ita kuma wannan kumfar ta zama da tici, ba ta da wani amfani. To Ubangiji Maɗaukakin Sarki a wannan kaso na biyu sai ya yi misali da abin da yake wuta ne, mimma yuqiduna alaihi finnari, abin da misali ne wanda yake da wuta, yadda wuta take rababbakar waɗannan ma'adanai. Kuna ganin kumfa tana tashi, tana yin sama, tana ba ku sha'awa, amma kowa ya san cewa wannan kumfa ba ita ce mai amfani ba. Wannan ruwan da zai yi saura daga baya shi ne mai amfanin, da shi ne za a yi abin kwalliya ɗin, da shi ne kuma ainihin za a ƙera abin da za a amfana da shi. To haka gaskiya take, haka ƙarya take. Gaskiya ita ce wannan zinaren da za a amfana da shi daga baya, ko wannan azurfa, ko wannan tama ɗin. Waccan kumfar kuma da za ta haɗu, ta haɗu, ta haɗu daga baya, ta wargaje, ta tarwatse, ta bi iska, to ita ce ƙarya ɗin. Ubangiji ya ce kazalika yadribu Allahu al-amsal, haka Ubangiji yake bada misalai. Kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil, haka Ubangiji yake bada misali na gaskiya, haka nan yake bada misalin da yake da yake fito da ainihin ƙarya. Abdullahi dan Abbas yana cewa wannan aya tana da dangantaka da zukata, wato Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya saukar da shari'a, ya aiko da annabawa, ya saukar da littattafai. Waɗannan littattafai da annabawa da Allah Maɗaukakin Sarki ya saukar su ne a matsayin ruwa da Ubangiji yake misali da shi. Anzala minas sama'i ma'a, wannan shari'a ɗin da ya saukar, wannan ilimi ɗin da ya saukar shi ne a matsayin ruwa ɗin. Su kuma audiya da Ubangiji ya faɗa, magudanar ruwan da Ubangiji ya nuna a cikin wannan ayar, su kuma a matsayin zukata suke. Akwai zuciyar da take mai yalwace, wacce za ta kwashi ilimi da yawa, za ta handami ilimi, za ta amfana da ilimin da ta kuma kwasa. Akwai kuma zuciyar da take ba za ta kwashi ilimi da dama ba, za ta kwashi kaɗan, akwai wacce ma ba za ta kwashi komai ba. Sannan a cikin zuciyar nan akwai abin da yake na gaskiya, shi ne wannan ilimin da imani da zai ratsa cikin zuciyar, shi ne gaskiyar. Sannan kuma akwai soye-soyen zuciya, akwai sha'awa, akwai shubha, wacce ita kuma za ta ratsa zuciyar, ita ce wannan kumfa ɗin da Ubangiji ya faɗa. To yayin da aka samu gaskiya, wanda shi ne wannan ilimi ɗin, ya haɗu da wannan kumfa ɗin, wanda ita ce wannan ƙarya ɗin, wannan shubha ɗin, to babu shakka za ka samu wannan gaskiya ɗin ta kawar da wannan shubha ɗin. Kamar yadda Allah ce bal naqdhifu bil haqqi ala al batili fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq wa lakum al waylu mimma tasifun. Ubangiji ya ce haka nan muke jefa bam ɗin gaskiya akan ƙarya, sai ta yi rugurugu da ƙarya, ta kawar da shi, a nemi ƙarya a ga babu ita. To haka nan gaskiya da ilimi da yaƙini idan suka shiga zuciya, sukan yi kwatsa-kwatsa da abin da yake cikinta na shubha, sukan yi raga-raga da abin da yake cikinta na sha'awa. To Ibnu Abbas ya ce wannan kwatance ne na zukatan mutane da Ubangiji yake yi a cikin wannan aya ɗin. Allah Maɗaukakin Sarki a gurare daban-daban ya riƙa ba da misali, wanda yake da ruwa wani gurin kuma ya ba da misali ainihin da wuta. Yakan kuma haɗa waɗannan misalai a guri ɗaya, kama a cikin suratul Baqara, masaluhum kamathali allazi istawqada naran falamma adaat ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukumun umyun fahum la yaqilun. لا يرجعون سيكون يتيمي أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق وبنجي سيهاد مثالا قدابي مثالا متمن زي كنا وتاء قبنسا ينا قننقا هسكينا وتر ليو حالا وجن كنا تا سيهاجدات إياسا مهسكي كوي سيكما وانا هسكي يزوي بشي سيهاجنش تكين دهو ددم يلالبا يلالبا يكاسا قاني إندا زي ساقبنسا وبنجي هي مثالا واندي كتكين بطا haka yake kamar wanda zai gano haske ne amma kuma daga baya samu kan cikin duhu didim sannan kuma yace auka sayyibin minas sama ko kuma kamar mamako na ruwa daga sama fihi zulumatun wa ra'dun wa barq kaga ubangiji sai ya hada misalai guda biyu misali ɗaya na ruwa na wuta ɗaya kuma na ruwa haka nan ubangiji madaukakin sarki yayi irin wannan misali a cikin suratul nur inda yace wallazina kafaru أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب سيكم يتيمي أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض حتى إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل له نورا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور kaga ubangiji sai ya bada misalai ɗaya na farko sai ya bada shi misali ne na wuta domin ya bada misali da kawalwalniya kuma an san sakamakon tsananin zafin rana ce to haka nan ayyukan kafirai Allah ya ce kamar kawalwalniya suke kana tsammanin abin kirki ne amma sai lokacin da ake kowa yake moriyar amfanar ayyukan sa shi kafiri ya nemi aikin da yake san da kirki ne ya neme shi ya rasa kamar wanda yake jin kishirwa ya hango kawalwalniya daga nesa wacce ta faru sakamakon tsananin zafin rana sai ya zo gurin sai ya samu ba ruwa bane to sannan kuma sai yayi misali da zulumatin fi bahril lujji dufai a cikin teku wanda yake mai zurfin gaske yaghshahu mawjun wanda igin ruwa take rufewa min fawqihi mawjun saman sa kuma ga raƙumin ruwa min fawqihi sahab sannan kuma ga girgije a sama wato ga girgijen ga duhun ruwa ga duhun dare ga duhun girgije ga duhun raƙumin ruwan shi kansa zulumatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha da mutun zai fito da hannunsa saboda tsananin duhu ba zai iya ganin tafin hannunsa ba to kaga anan ma ubangiji sai ya hada misalan guda biyu ya kawo misalin da yake na ruwa ne sannan ya kawo misalin da yake na wuta ne shine kasarabin biqi'a sannan kuma ya kawo misalin da yake na ruwa ne shine zulumatun fi bahril lujji النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشكي حديثاً أبو موسى الأشعري يا كاومنا المثال المائي إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتوى مثالاً أبن الله مرحبا تنسل كي يتوروني دشي نقس كيا نشريا دئلي بي كمر مثال ما موقو الواني دزي سوقا أوتا كساه a cikin ƙasa din nan akwai ƙasar da take mai kyau ce za ta rike ruwa za ta fitar da abincin dabbobi za ta fitar da ingirici mai yawa wa kanat minha ajadibu daga cikin ta akwai ƙasar da take kekuwa ce akwai ƙasar da take tsandauri ce za ta rike ruwa fanafa Allahu biha an-nas Allah madaukakin sarki ya amfanar da mutane da wannan ruwan su sha su yi kiwo su shayar da abin nan gonakin su su yi shuka sannan kuma wa asaba ta'ifatan minha inma hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an wata kasar kuma wacce take kasa ce kekuwa ba ta rike ruwa sannan kuma in an yi shuka a gurin ba ta yin kyau saboda haka ba za ta rike ruwa ba ballantana a amfana da ruwan da zan rike a shayar da dabbobi haka nan kuma ba za ta dace da shuka ba in an yi shuka ma a cikin ta ba fitowa za ta yi ba kyau za ta yi ba النبي صلى الله عليه وسلم يقول تو وانا شيني فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما بعثني ونفع به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تو وانا شيني مثال وان يسا يفهن شاء الدين ان الله مدعوك تنسل كي ايكون دا شي يكرن شيشي يسنشي يسنر دا كما وان دا بيدا مدى وان ننبغى بعدها وتو النبي صلى الله عليه وسلم يكسا متى نجدا اكو اوانا حديثي akwai mutanen da suke yin karatu su karanta su kuma karantar su yi aiki da kuma karatun su akwai mutanen da za su yi karatu su karantar ba za su yi aiki da karatun su ba akwai kuma waɗanda ba ma za su yi karatun ba ballantana kuma a samu sun yi karantar ko sun yi aiki da abin da karatun tunda babu ma karatun kwata-kwata kasar da za ta rike ruwa kuma a yi shuka a ciki sannan kuma ta amfanar wannan ita ce misalin mutumin da yake zai yi karatu ya karantar kuma ya aiki da abin da ya karanta misalin kasar da take za ta rike ruwa a yi amfani da shi amma ita ba za ta amfana da shi ba ta hanyar fitar da tsirrai to wannan ita ce mutumin da zai yi ilimi zai karantar ya da ilimi amma kuma shi ba zai aiki da iliminsa ba kaga ta wani bangaren an more shi amma shi bai mori kansa ba wato ya zama kamar fitila ta haskaka mutane ta kona kanta sai kuma wanda man lam yarfa bidhalika ra'san shi tace kasar da take kekuwa qi'anul la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an ba za ta rike ruwa ba ba kuma za ta fidda ingirici ko kuma za ta fidda abincin dabbobi ba kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da ruwa wannan shine almasalul ma'i a wani gurin kuma manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya misali da wuta masali wa masalukum yace ka masali rajulin istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu ja'ala alfarash وهي الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها قال فذلكم مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار فتغلبونني فتقحمون النار النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي مثالنا مثالك كما مثال متمنى زي كنا وتاني إذا متنى انتهسك كدورة دشي سيوى أنن قوالي وأنن أكي تيمسو فاتا وتا su yi ta kawo farmaki suna kokarin fadawa shi kuma yana korarsu amma sai sun gallabe shi sun fada cikin wutar annabi ya ce to haka misali na yake ni da ku ina kama kwankwason ku ina rike ku kakku fada wuta ina ku dawo wuta ce ku dawo wuta ce amma kuna fisgewa har sai kun jefa kanku cikin wuta kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam sai misali da wuta wannan shine masalun nari Allah madaukakin sarki yace lil ladina stajabu li rabbihimul husna
الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ
to anan Allah madaukakin sarki sai ya kasa mutane gida biyu akwai waɗanda misalin farko wato na ruwa wanda yake mai amfani ga mutane ya tabbata ya dabbaku akan su akwai kuma wanda misalin wannan kumfa ya dabbaku akan su da kuma sakamakon kowane kashi daga cikin su Allah ya ce lil ladina stajabu li rabbihimul husna waɗanda suka ansa kiran ubangijinsu ma'ana suka yi wa Allah da'a suka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama da'a suka miƙa wuya ga umarnin Allah suka gaskata dukkan labarurukan da manzo sallallahu alaihi wasallama ya bayar basu ƙaryata komai daga cikin abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba to waɗannan suna da alhusna sakamako mafi kyau daga ubangijinsu idan sun yi abu mai kyau to ubangiji zai saka masu da sakamako mafi kyau ma'ana wanda ya fi abinda ma suka cancanta wannan shine kaso na farko walladhina lam yastajibu lahu wadanda kuma basu ansa masa ba sune kaso na biyu sune wadanda misalin kumfa ya dabbaku akan su wadannan su kuma law anna lahum ma fil ardi jami'an da a ce abinda yake kasa gaba daya duk abinda kasa ta kunsa gaba daya na arzikin cikinta wa mithluhu ma'ahu da wani arzikin da wani abubuwan kwatankwacin wannan tare da wancan a hada gaba daya lafta daubihi da sun fanshi kansu da za a karba a matsayin fansa da sun fanshi kansu da wannan saboda irin abin da za su gani na azabar Allah innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum Allah ce walahum azabun alim ubangiji yace da a ce abin da yake cikin ƙasa gaba daya da wani kwatankwacin sa zai zan mulkin kafirai ne za su bayar a fanshe su da sun fanshi kansu da shi Allah ya ce innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bi ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin Ubangiji yace da a ce za su fanshi kansu da abin da yake cikin ƙasa na gwalagwale gaba daya su bayar akan a fanshe su to da Allah madaukakin sarki ba zai karbi wannan ba azaba ce mai radadi za ta tabbata gare su yawaddu almujrimu law yaftadi min azabi yawma idhin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'an thumma yujih kalla innaha ladha nazza'atun lishawa tad'u man adbara wa tawalla ka duba ba ma abin da yake cikin ƙasa na arziki ba a'a inda zai bada ƴaƴansa gaba daya a fanshe shi da ya bayar in ma ba za su isa ba da zai bada iyayensa zai bayar in ma ba za su isa ba da zai bayar da kabilar sa gaba daya da jama'ar sa da al'ummar sa duka shi kadai ya tafi aljanna kowa da kowa ya tafi huta to da ya yarda da haka Allah ce ina ba zai yi ba ai wuta ce mai tsananin kuna wacce take kwashi fatar fuska gaba daya na halaba lazza'atul lishawa Allah yace ulaika lahum su'ul hisab wadannan suna da mummunan sakamako domin sakamako ne na wuta sakamako ne wanda yake yafi komai muni saboda irin aikin da suka yi mummuna a nan duniya don haka sai ya zan sakamakon su suma mummuna ne wa ma'awahum jahannam matattarasu gaba ɗaya jahannama ce wa bi'sal mihad tir da wannan matattara ko tir da wannan shimfiɗa wacce take wuta ce ta jahannama Allah ya ce
afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab
Allah ya ce afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haqqu yanzu shin wanda ya san yake sanar da cewa abinda Allah ya saukar maka daga ubangijinka gaskiya ne ya yadda da haka kaman huwa a'ma za su zama ɗaya da wanda yake makaho innama yatadhakkaru ulul albab kadai masu hankula ne suke wa'azantuwa Allah madaukakin sarki yace daga cikin mutane akwai wanda ya yadda ya gamsu ya amince cewa abinda ya zo daga Allah aka saukarwa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama na shari'a gaskiya ne ya yadda da wannan baya shakka baya kokonto ya gaskata ya rike wannan yana aiki da shi ya amince da haka za su zama daya da wanda ya ƙaryata ya yi watsi da abinda Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi ba za su taba zama daya ba za su taba daidaito ba la yastawi ashabun nari ko ashabul janna ashabul jannati humul faizun yan wuta da yan aljanna ba za su taba daidaito ba yan aljanna su ne masu samun babban rabo wanda ya yi imani da Allah ya san abinda Allah madaukakin sarki ya bawa annabinsa sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne sakin sa yana gaskata shashi babu wato cin karo tsakanin kowane irin umarni da hani da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da shi abubuwan da ya umarni da shi ko abubuwan da ya hana adalci ne abubuwan kuma da ya labarta na al'ummomin da suka wuce ko ya labarta na abubuwan da za su faru har zuwa tashin kiyama kuma gaskiya ne ya yadda da wannan kamar yadda Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan sidqan shine sidqan fil akhbar ko fil ikhbar wa adlan fil talab sidqan fil ikhbar abinda duk ya bada labari gaskiya ne sannan kuma wa adlan adalci fil talab cikin abinda duk ya neme mu da shi na mu yi ko mu bari Allah madaukakin sarki yana da cikakken adalci a nan waɗanda suka yadda da wannan da waɗanda ba su yadda da wannan ba ai babu yadda za su yi su zama ɗaya amma irin wannan ba kowa ne yake ɗaukan izina ba ya wa'azantu ya yi aiki da abin da yake ji sai masu hankula innama yatadhakkaru ulul albab masu hankula masu lafiyayyun hankula su ne ke wa'azantuwa Allah madaukakin sarki sai ya sifanta suwaye masu hankali sai ya faɗi sifofi guda tara waɗanda suka cika waɗannan sifofi guda tara su ne masu hankali duk sanda sifa ɗaya ta ragu to wani ɓangare ne na hankalin mutum ya ragu daga jikinsa Allah ce alladhina yufuna bi'ahdillahi
wala yanquduna al-mithaq والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ وَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ
صفوفي غدتر نا ماسو هانكلي الذين يوفون بعهد الله وادنده سكي cika alkawarin Allah alkawarin Allah da ya dauka daga wajen tun suna tsatsan Adam alaihi salam wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala nafs ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin wannan alkawari da suka dauka suna cikawa don haka suna rike da aqida suna rike da tauhidi ba sa wasa da shi wala yanquduna almithaq sannan kuma ba sa warware dukkan wata yarjejeniya da take tsakanin su da bayin Allah wannan ita ce sifa ta biyu duk wata yarjejeniya da suka kulla da wani to ba za su ha'ince shi daga baya su zo su warware ta ba domin wannan sifa ce ta munafikai idza ahada ahaduhum ghadar wa idza khasama fajar wa idza haddatha kadhab wa idza tumina khana su ba zai zan suna da sifa irin ta munafikai ba idan an yi yarjejeniya da su sun dau alkawari sun yarda sun yi rantsuwa sun sa hannu a takarda daga baya kuma su zo su ce su sun fasa ko sun janye ko kuma a'a su yi wani ha'inci su kawo abinda ba shi aka yi yarjejeniya da shi ba ko su aikata abinda ba shi aka yi yarjejeniya da su ba wannan ya shiga dukkan wani irin yarjejeniya da zaka yi dan uwanka bawa ya shiga ciki wato wala yanquduna almithaq wannan ba wai sifa ce wacce take wato ba jumla ce take ta'kidin jumlar farko kadai ba tana ta'kidin jumlar farko yufuna bi ahdillahi sannan kuma da koi wata ma'ana kari akan wannan yufuna bi ahdillahi alkawarin dake tsakanin su da Allah sun cika sannan wala yanquduna almithaq mithaq anan ya kunshi ahdullahi din ya shiga ciki sannan kuma da alkawarin dake tsakanin su da bayin Allah ba sa ainihin ha'inci ba sa ujuru ko lebura ne zaka sashi aiki ku yi yarjejeniya ga yadda kake son aikin yayi maka aikin da ba shi kuka yarjejeniya akan sa ba ya shiga karkashin waɗanda suke warware yarjejeniya suke warware alkawarin Allah kaga ya fitar da ya rasa wata sifa daga cikin sifofin masu hankali da Allah ya ce su ne suke wa'azantuwa sifa ta uku wallazina yasluna ma amara Allahu bihi an yusala waɗanda suke sadar da abinda ubangiji yayi umarni a sadar da shi suke sadar da abin da ya umarni da shi a sadar da shi anan ya kunshi haƙƙin Allah ya kunshi haƙƙin zumunta ya kunshi haƙƙin iyaye ya kunshi haƙƙin ƴan uwa ya kunshi haƙƙin ƴaƴa ya kunshi haƙƙin ma'aurata ya kunshi haƙƙin abokai na gida ko abokai na waje ko abokan aiki duk wannan yasluna ma amara Allahu bihi an yusalla ya shiga wato ya kunshi waɗannan abubuwa duka da zamana dukkan wani haƙƙi kana bawa mai haƙƙin haƙƙinsa kana taimaka ma wanda ya cancanta ka taimakawa kana bawa wanda haƙƙinsa ya wajaba akansa akanka haƙƙinsa uba ne ko ɗa ne ko kuma mata ce ko uwa ce wannan ita ce sifa ta uku wayakhshawna rabbahum sannan suna tsoron ubangijinsu tsoro wanda yake tattare da ta'zib suna tsoransa tare da girmama shi ta hanyar yin abin da yace su yi su bar abin da yace su bari wannan khashiya kenan kaji tsoron Allah madaukakin sarki tare da girmamawa in aka ce khashiya ana nufin tsoro wanda yake tattare da girmamawa sannan kuma waye khafuna su alhisab suna jin tsoron mummunan hisabi su alhisab yayin da za a aje ubangiji madaukakin sarki yasa a kawo ka yayi maka hisabi na kalailacewa abubuwa daki daki filla filla daya bayan daya a daga a ce wannan fa ina ka samu shi ya ka kashe shi wannan fa ina ka same shi ya kashe shi me kai a guri kace a guda lokaci kaza a guri kaza ya ka me yasa ka faɗi magana kaza wanda duk za a yi masa irin wannan hisabin kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yace man nuqishal hisab uzziba duk wanda za a yi masa wato hisabi na kalailacewa na bin diddigi na bin kwakwafi to wannan sai an azabta shi Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu to kaga wannan shine su'ul hisab suna jin tsoron wannan rana kaga wannan ita ce sifa ta nawa ta biyar don haka kaga tunda suna jin irin wannan wato hisab tsoron hisabi na kalaile cewa za su yi kokarin su ga ayyukan su sun yi su a cikin tsari wanda zai na sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim waɗanda suka yi haƙuri kuma su ne waɗanda suka yi haƙuri domin neman fuskar Ubangijinsu ma'ana domin neman yardar Ubangijinsu suka yi haƙuri ba wai kawai don su nuna su jarumai ba ne za su iya haƙuri ko don su yi alfahari da wannan wannan haƙuri ne da kowa yana iya yin shi mutumin kirki zai iya wannan haƙuri sannan alfajiru ma zai iya wannan haƙuri mumini zai iya wannan haƙuri kafiri ma zai iya wannan haƙuri a'a sun yi haƙuri ne ibtigha'a wajhi rabbihim da kyakkyawan niyya suka yi haƙuri a bisa yi wa Allah da'a suka yi haƙuri wajen kauce wa dukkan abin da yake saban Allah ne sannan kuma suka yi haƙuri ala aqdarillahi almu'lima a bisa dukkan wata kaddara da za ta auka musu wacce take mara dadi wa aqamus salata ita ce sifa ta nawa to akubara sabani to na bakwai wa aqamus salata suka tsayar da sallah tare da rukunanta da sharuddanta suka yi kokarin cika mustahabbanta wa anfaqu mimma razaqnahum sifatan wa kenan ta takwas wa anfaqu suka ciyar mimma razaqnahum daga abinda muka azurta su sirran wa alaniya a fakaice ko a bayyane a boye ko a bayyane wato suka ciyar a yayin da ake da ba a ganin su ko kuma lokacin da ake ganin su cikin jama'a ko kuma su kadai suka ciyar da abinda muka azurta su ciyarwa ta wajibi da kuma ciyarwa ta istihbabi ciyarwa ta wajibi kamar zakka ko ciyarwa ta mustahabbi kaga wani mai bukatar taimako ka taimaka masa wannan ita ce sifa ta takwas wa yadra'una bil hasanati sayya sannan kuma suna ture dukkan wani mummunan aiki da kyakkyawa wato dukkan wanda ya munana musu su suna kyautata masa wanda ainihin ya zalunce su suna yafe masa wanda ya hana su suna bashi wanda bai sadar da zumuncin su ba su suna sadar nashi zumuncin to idan har wanda zai munana musu suna kyautata masa kaga babu shakka wanda zai kyautata musu shi yafi cancanta su kyautatawa to kaga waɗannan sifofi sune sifofin waɗanda Allah madaukakin sarki yace inna ma yatazakkaru ulul albab duk mai son ya shiga cikin masu hankali waɗanda za su ji wa'azi su yi aiki da shi su ne waɗanda za su sifantu da waɗannan sifofi sai mutum ya sifantu da waɗannan sifofi gwargwadon yadda wannan sifofi za su ragu tare da mutum gwargwadon yadda hankalinsa ya ragu yana ƙara samun waɗannan sifofi hankalinsa ne ke ƙara cika yana suna raguwa hankalinsa ne ke raguwa Allah ce ula'ika lahum uqbad dar waɗannan suna da gida na ƙarshe gida mafi kyau na ƙarshe ma'ana ita ce aljanna waɗannan suke da sakamako na aljanna Allah ya faɗi uqbad dar din ita ce jannatu adni aljannatayya na dawwama aljannatayya na zama dindindin yadkhulunaha da za su shiga cikin wannan aljannatayya wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim da duk wanda ya zama mutumin kirki daga cikin iyayensu wa azwajihim da matansu wa zurriyatihim da iyayensu ma'ana Ubangiji zai hada tsakaninsu da tsakanin masoyansu iyaye ne da ƴan uwa da ƴaƴa daga dukkan wani wanda ya dace ya shiga aljanna daga cikin mu'mini domin ni'imar da Ubangiji ya so ya ni'imta su da ita a gidan aljanna ta cika su ga ƴan uwansu gaba ɗaya tattare da su hatta ma wanda martabarsa da darajarsa da aikinsa da ya yi bai kai ya shiga aljannar waɗannan ba Ubangiji sai ya sa a cicciɓo shi a ƙara masa a yi masa cuku har ya samu ya kai ga aljanna waɗancan ba tare da an rago ma waɗancan an yi ƙasa da su ba Allah yana cewa wallazina amanu wattaba'athum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatuhum wama alatna min amalihim min shay Ubangiji yace dukkan waɗanda suka yi imani sannan zurriyarsu ƴaƴansu da danginsu da matansu da iyayensu suka bi su wajen imani su ma suka yi imani sai mu sadar da su da zurriyarsu mu hada su da zurriyarsu ba tare da kuma mun tauye musu aikinsu da komai ba saboda haka duk wanda zai shiga aljanna Ubangiji yana cika masa wannan ni'ima din in uba yayi aikin kwarai da yawa ɗansa bai yi aiki kamar nashi ba sai Allah madaukakin sarki ya ceci ɗan ta hanyar aikin uban a yi masa ciko yadda zai samu kansa tare da ubansa haka nan idan miji yayi aikin kwarai mata ba ta yi kamar nata ba ko mata ta yi aikin kwarai miji bai yi irin nata ba sai a yi wa ɗayansu ciko yadda zai haɗu da ɗan uwansa wato ba za a ce bara a jawo ka ƙasa ba kai a rage maka naka. wannan yana da wannan nau'i ne daga cikin anwa'ush shafa'a yana daga cikin nau'uka na shafa'a shine a daga darajar wani akai shi inda bai zato zai kai ba Allah ce wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab mala'iku kuma suna shiga wajen su ta kowace kofa to ta kowace kofa suna shiga in suka shiga salamun alaikum bima sabartum aminci ya tabbata a gare ku saboda hakurin da kuka yi hakuri da kuka yi a nan duniya na yi wa Allah da'a hakuri da kuka yi a nan duniya na barin soyayyen zuciyar ku da barin dukkan wata shubha da barin dukkan abin da ranku yake so ku yi wa Allah da'a kuka yi hakuri kuka bari kuka yi hakuri akan dukkan wata kaddara da ubangiji ya hukunta muku ba ku yi hushi ba kuka ce kun ma bar addinin kamar yadda wasu ke yi idan abu ya dame sai su ga cewa to addinin ma sun bari Allah na roƙe ka komai ina yi kuma Allah gashi yadda ka jarrabe ni da abu kaza to gaskiya ni ina gama abin nan duk ma ashe ba ma ba yadda ake faɗa bane karshe sai ga mutum kuma ya shiga wani hali mara kyau to duk sun yi hakuri akan wannan ba su fada cikin wani mugun yanayi ba a dalilin abinda suka samu kansu a ciki na wahala a nan duniya sai mala'iku su ta musallama wannan shi yake nuna maka cewa aminci ya tabbata gare su babu damuwa a tattare da su fa ni'ma uqbad dar madalla da mafi kyan gidan karshe da za su samu kansu a ciki wanda shine aljanna
wallazina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqtauna ma amara Allahu bi ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار
الله مدوكين سركي يتي والذين ينقضون عهد الله سيكون أبنجي يشي قصفا تامنا مرسا هنكلي والذين ينقضون عهد الله waɗanda kuma suke warware alkawarin Allah ma'ana waɗanda suka saki tauhidi maimakon su bautawa Allah shi kadai sai ya zama suna gwama Allah da wani cikin bauta maimakon su barwa Allah sifofinsa sai ya zama suna sifanta Allah suna sifanta wani Allah da sifofin Allah maimakon su barwa Allah ayyukansa shi kadai sai ya zama suna daukan ayyukan Allah suna jingina ma wani Allah maimakon su nemi abinda gurin Allah kadai ake neman sa sai ya zama suna neman wani abinda Allah kadai ake nema a gurin sa gurin wani Allah suka warware wannan alkawari na cewa Allah kadai za su bautawa kuma Allah kadai za su tsantsanta masa ayyukansa suka warware wannan kaga waɗannan sun shiga cikin tawagar marasa hankali min ba'di misaqihi bayan kuma sun kulla wancan alkawari da su aka yi wancan alkawari wanda ubangiji ya karba tun suna cikin tsatsan annabi Adam kuma suka ansa cewa za su bi wannan fitira din za su bi wannan fitira din da ubangiji yake haifar dan Adam da ita ai a dalilin wannan alkawari ne yasa dukkan maulud ake haifansa akan fitira dukkan wanda ake haifa ake haifuwarsa a cikin fitira sai dai daga baya iyayensa ko danginsa su gurbata masa wannan fitira din wannan halittar sa ta asali wannan kalubala din da ubangiji ya faɗa shahidna din nan da ita za a haife shi yana rike da wannan alkawarin sai daga baya ne za ta zai lalace wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala suke katse dukkan wani abin da ubangiji madaukakin sarki yayi umarni da shi a sadar yayi umarni a sadar da shi su kuma suke datse shi ma'ana dukkan wani haƙƙi da ubangiji ya dora akan su ba sa cika shi dukkan wani haƙƙi da ke tsakanin su da ubangiji ba sa yi dukkan wani haƙƙi da ke tsakanin su da bayin Allah ba sa yi dukkan wani haƙƙi da ke tsakanin su ga kawukan su ba sa yi duk wani abin da ubangiji madaukakin sarki ya shata musu na umarni ba sa bi duk wani abin da ya hana su ba sa hanuwa wayusiduna fil ard sannan kuma suna barna a doran kasa ulaika lahumul la'na Allah ya ce waɗannan la'ana tasu ci su suka cancanci la'ana su suka cancanci nesantarwa daga rahamar ubangiji annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi alamomin munafiki guda uku idza haddatha kadhaba وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان إذن magana zai ƙarya zai idan alkawari za a yi da shi yarjejeniya to zai ƙarya yarjejeniya idan an amince masa to zai zama maha'inci zai yi ha'inci idan husuma ake da shi a wani wa idza khasama fajar idan ana jayayya da shi to ba zai bi hanyar gaskiya ba shi zai bi kowace irin hanya ce zai saba wa Allah in dai ana rigima da shi to ba zai bi hanyar da ta dace ba halattacciyar hanyar da shari'a ta yadda da ita wajen ya karbo haƙƙinsa a zai bi koma wace irin hanya ce dan haka zai iya shiga matsafa zai iya shiga ƴan duba zai iya bada cin hanci zai iya bada rashawa dan yaga cewa ya kwaci haƙin da ba nashi ba. Wannan ɗabi'a ce ta munafiki. Abul Aliya ɗaya daga cikin malaman tabi'ai yana cewa dangane da fadar Allah wallazina yanquduna ahdallahi yace hiya sittu khisalin fil munafiqina ɗabi'u ne guda shida na munafikai. Idza kana fihi muzhhir 'ala an-nasi azharu hadhihi al-khisal, duk sanda ya zan su suke da galaba a cikin mutane, ma'ana su suka fi ƙarfi, to za su fito da wannan ɗabi'un nasu ƙarara kowa ya gani. Idza haddathu kadhabu, in za su yi magana to sai sun hada da ƙarya. Wa idza wa'adu akhlafu, in za su yi yarjejeniya ayi alkawari da su za su ƙarya. Wa idza tuminu khanu, idan aka amince musu ha'inci za su yi. Wa naqadu ahdallahi min ba'di mithaqihi, sannan kuma suka warware alkawarin da suka yi tsakanin su da Allah bayan sun yi wannan kulli mai ƙarfi, domin al-mithaq shine kulli mai ƙarfi tsakaninka da Ubangiji. Wa qata'u ma amara Allah bihi an yusala, sannan kuma suka katse dukkan wani abu da Ubangiji ya umarni a sadar da shi, ma'ana dukkan wani haƙƙi da umar da Allah madaukakin sarki ya umarni a kai shi ga mai shi, to ba za su kai wannan haƙƙin ba, za ma su yi kokarin su ga cewa sun hana wanda zai kai haƙƙin ma ya kai haƙƙin. Wa afsadu fil ardi, sannan kuma suka yi barna a doran ƙasa. Wa idza kanat adh-dhihratu alaihim, idan kuma an fi su galaba ne, wato in su suke da galaba sai su bayyana ɗabi'un guda shida duka, amma idan an fi su ƙarfi to sai zan sun bayyana guda uku. Idza haddathu kadhabu wa idza wa'adu akhlafu wa idza tuminu khanu, waɗannan abubuwa guda uku za su bayyana, amma za su nuna su mu'mine ne. Za su zo sallah, in azumi ya zo, in aka ce an ga wata za su tashi da azumi, duk inda aka ce da musulmi za a gansu a gurin, in an tafi hajji za a ga sun tafi hajji, sun ma kowa zuwa hajji. Amma kuma wannan ba shi yake nuna ba munafukan ba ne, waɗancan abubuwa ba za su iya bayyana su ba. In su suke da galaba to za su bayyana kafircin nasu ƙarara, ba za su ɓoye ba. Su haɗa kuma da waɗannan sifofi na munafici, ƙarya da yaudara da ha'inci. Idan kuma ya zamana an fi ƙarfinsu to za su haƙura da batun ƙarya, wato fitowa da kafircin ɓaro-ɓaro, sai su ɓoye kafircin a zuciyarsu, su ɓoye rashin imanin a zuciyarsu, sai dai su fito da guda uku, shine idza haddathu kadhabu wa idza wa'adu akhlafu wa idza tuminu khanu. Allah madaukakin sarki yace ulaika lahumul la'na, waɗannan la'anar Ubangiji wato ta cancanta gare su. Wa lahum su'ud dar, sannan kuma mummunan gida shine gidan jahannama ya cancanta gare su. Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu. Allahu
yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdiru wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'.
Allahu yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdiru, Ubangiji shike shimfida arziki ga wanda yaso, ya kuma kuntata shi ga wanda yaso. Saboda haka waɗanda suke karya alkawarin Allah don neman wani abin duniya, saboda me za su yi haka? Waɗanda suke bijirewa Allah don samun wani abin duniya, don me za su bijire masa? Waɗanda suke cutar jama'a ta hanyar cinye musu arzikinsu ko cinye musu haƙƙinsu, don me za su cinye musu haƙƙinsu? Waɗanda suke ƙwatar abin da ba nasu ba, su danne haƙƙin maraya, su danne haƙƙin mara ƙarfi, don menene suke yin haka? Ai da sun san cewa arziki gaba ɗaya a hannun Ubangiji yake, shi yake ba da shi ga wanda ya so, ya hana ga wanda ya so. Arzikin da Ubangiji ya so ba su, ba zai hana su ba. Su yi imani Ubangiji zai ba su. Sannan kuma duniya gaba ɗaya ba a bakin komai take a wurin Ubangiji. Inda za ka mallaki duniya da abin da yake cikinta gaba ɗaya, to wannan ba a bakin komai take a wurin Allah ba. Allahu yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir, Allah ya ce shi yake shimfida arziki ga wanda ya ga dama ya bashi. Wa yaqdir, kuma ya kuntata ma wanda ya so ta hanyar ya hana shi ko ya bashi kaɗan. Wa farihu bil hayati ad-dunya, sannan kuma sun yi farin ciki da rayuwar duniya. Wa mal hayatu ad-dunya fil akhirati illa mataa, Allah ce rayuwar duniya ba wani abu bace idan aka kwatanta ta da ta lahira. Illa mataa, face dan jin dadi kadan. Qul mataa'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudhlamuna fatila, kace dan jin dadin duniyar kadan ne, lahira ita ce mafi alkhairi ga wanda ya ji tsoron Ubangiji. Sannan kuma ba za a zalunce ku kowane abu ba, hatta da fincin hancin dabino ba za a zalunce ku ba. Bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa, Ubangiji yace kuna dai fifita rayuwar duniya ne, amma da kun sani, kun yi hankali, kun nutsu, za ku san cewa lahira ita ce mafi alkhairi, ita ce kuma mafi wanzuwa. Hadisi ya tabbata a cikin sayo Muslim daga Mustawrid akhi bani Fihra yake cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa mad dunya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum usba'ahu hadhihi fil yami falyanzur bima tarji' annabi sallallahu alaihi wasallam yace duniya in an kwatanta ta da lahira a gurin Allah ba komai ce ba sai kwatankwacin yadda ɗayan ku zai sa ɗan yatsansa cikin teku ya dago ɗan yatsansa ya ga da me zai dago da shi to haka abinda zai dago da shi din nan shine abin in ka kwatanta duniya da lahira kaga ba zai dago da komai ba so haka duniya a gurin Allah ba wani abu bace ya tabbata a cikin wani hadisi na Muslim manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya wuce ana jan wani dan akuya ya mutu mushin sa dan karamin akuya ne ake jan shi ya mutu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi lad dunya ahwanu ala allah min hadha ala ahlihi hina alqaw annabi yazo ya wuce wani dan akuya ya mutu an jefar da shi bola yace wallahi duniya tafi kaskantuwa gurin Allah sama da yadda wannan dan akuya ya kaskanta a gurin masu shi kaga da yana da mutun yana da martaba suna yana da amfani ba za su jefar da shi a saura ba amma da suka jefar da shi a saura gashi nan to duniya ta fi wulakantuwa a gurin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'uda ma saqa al-kafira minha sharbata ba da duniya a gurin Allah martabata da mutuncin ta ya kai mutuncin fiken sauru to da kafiri bai sha makwalwa ɗaya ta ruwa ba da ubangiji sai ya hana shi amma ka duba ka ga cewa shine yake fantamawa watakila kai muminin kana cikin wahala saboda a gurin Allah ba komai bace saboda haka inda a ce sun fahimci wannan darasi sun fahimci wannan wa'azi ba za su cuci bayan Allah ba za su yi kafirci ba za su yi zalunci ba dan su tara abin duniya Allah ce wai qulul ladzina kafaru
wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbi قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات توبى لهم وحسن مآب
وبنجي يداو كم مغانا الكافري والذين ويقول الذين كفروا وأن سكا كافرت سنة شيوى النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنزل عليه آية من ربه ما يحنى بذاء سوكر مسد وتمؤجزة لك وبنجي سبع قل كتيد سوء إن الله يذل من يشاء lalle Allah yana batar da wanda ya so wa yahdi ilaihi man anab kuma yana shiryar da wanda ya maida al'amarin sa zuwa gare shi wato kafirai suna neman ubangida annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da wata mu'jizar daban bayan alqur'ani ya nuna musu wata aya wacce su suke buƙatar a kawo musu ita falyatina bi ayatin kama ursila al-awwalun wato ya zo musu da irin sanda ta annabi Musa alaihi salam ko hannu irin na annabi Musa ko kuma ya samu mu'jiza irin ta annabi Isa wanda mun yi magana akan irin abubuwan da suke neman annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo musu da shi Allah madaukakin sarki na da ikon ya amsa musu abinda suke nema ya ba su abinda duk suke da bukata yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama abinda suka ce suna so su gani a wajensa Allah na da ikon yayi wannan kudarar ubangiji ba ta daga ci kamar yadda yazo tabbata cikin hadisi Allah madaukakin sarki yayi wahayi zuwa ga manzansa sallallahu alaihi wasallama yayin da suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallama suka kalubalance shi cewa dutsen safa ya rikidar da shi ya koma zinare sannan kuma ya gudanar musu da idan ruwa a garin Makka a ga marmaro na ruwa yana gudana a cikin ta sannan kuma ya kawar musu da waɗannan duwatsu da suke gefen Makka duk gaba ɗaya ya share su gurin ya shimfida gonaki da ainihin lambuna a ga kayan marmari iri daban-daban a gurin Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi yayin da suka neme shi da wannan Allah ya ce in shi'ta ya Muhammad a'taituhum zalika fa in kafaru u'adhibhum azaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin. Ya Muhammad, in kaga dama kana so sai in basu abinda suka ce suna so, in nuna musu abinda suke so su gani, amma fa in sun kafirce bayan sun ga wannan, zan musu azaba, azabar da ban taba yi mauni ita a duniya ba. Wa in shi'ta fatahtu alaihim babat taubati war rahma, in kuma kana ganin ba haka ba abinda kake so, sai in bude musu kofar tuba da kofar rahma. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace bal tuftahu lahum babat taubati war rahma, ya ubangiji a bude musu kofar tuba, a kyale su, a daga musu kafa har lokacin da imani zai zo musu tuba, a bude musu kofar rahma. Kaga wannan shine misdaqin fadar Allah madaukakin sarki da yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shi yasa Allah ya ce wa manzansa qul inna Allah yudhillu man yasha, kace ubangiji lalle ubangiji yana batar da wanda ya so, wa yahdi ilaihi man anab, yana shiryar da wanda ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah. Ubangiji na shiryar da shi, wato ubangiji shine ke sab, wato shine ke sanya bata kuma shine ke bada shiriya. Ya aiko da manzanninsa da ayoyi, da a ce zai ba su waɗannan wato abubuwan da suka bukata din, ya ba su abin da suka bukata, ya nuna musu duk abin da suka nema, wannan ba shi zai sa su yi imani ba. Imanin ba a hannunsu yake ba, ta yadda in sun ga abin da suke so su yi imani, in ba su gani ba su ki imani, a imani a gurin a hannun shi ke sanya shi a zuciya. Amma waɗannan abubuwan da za a nuna musu, tayu a nuna musu din ma, ba za su yi imani ba. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atkum ayatun la yu'minunna biha qul innamal ayatu 'inda Allah wa ma yush'irukum annaha idha ja'at la yu'minun. Suna rantsuwa iya iya wasu cewa in har ayoyi suka zo musu, mu'jizozi suka ga abinda suka bukata din na baro baro, za su yi imani. Allah ce duk ayoyin a hannun Allah suke, yana iya nuna su. Amma me yake, me ya sanar da ku cewa, ya aka kuka san cewa idan har sun ga ayoyin za su yi imani? Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Saboda kafircin nasu fa kara hawa yake, dan duk sanda suka yi kafirci, wannan kafircin kuma zai haifar da wani kafirci ne, wannan kafircin kuma zai rika haifar da wani kafirci ne, kullun hawa yake. Saboda haka koda kuwa ayat ta zo, za ta zo ta samu kafircin ya riga ya bunƙasa yadda ba za su iya imanin ba. Shi yasa Allah ya ce wa ma tughnil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yaraw al adhab al alim. Allah madaukakin sarki ya ce walau annana nazzalna ilaihim al malaika wa kallamahum al mauta wa hasharna alaihim kullu shay'in qublan ma kanu li yu'minu illa an yasha Allah walakin aktharuhum yajhalun. Ubangiji ya ce da zai saukar musu da mala’iku su gaga mala’iku nan tafi, ga sunan an aiko su ɗin, ga sunan tare da manzo sallallahu alaihi wasallama. Sannan wa kallamahumul mauta, matattu da suka mutu a cikin kabari su yi magana da su, matattun su yi magana da masu ran. Wa hasharna alaihim kulla shay'in qublan, duk abin da suke bukata muka kawo musu, su suka gan su ido da ido. Ma kanu da yu'minu, Allah ce ba zai yi su imani ba illa in yasha Allah, sai Allah ya so. Ashe shiriyar ba a hannunsu take ba, a hannun Allah yake. Walakin da aktsarahum yajhaluna, amma da dama daga cikinsu suna wauta, suna jahilci. Shi yasa anan Allah ya ce qul inna Allaha yudhillu man yasha wa yahdi ilayhi man ana. Sannan ya ce allazina amanu, waɗanda suka yi imani, wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, kuma zukatansu suna nutsuwa da ambatan Allah. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub, lalle haƙiƙa da ambatan Allah ne zukata suke nutsuwa. Wato zuciya tana nutsuwa da ambatan Allah, tana nutsuwa da tasbihi, tana nutsuwa da takbiri, tana nutsuwa da tahmidi. Wannan shine zikrullah, Allahu akbar ko la ilaha illallah ko la hawla wala quwwata illa billah, ko tsayar da sallah, ko ainihin karanta alqur'ani, duk wannan shine zikrullah. Zuciyar da take wannan tana samun nutsuwa, zuciyar da alaƙar ta take da ƙarfi, wato take da ƙarfi tsakaninta da Allah, tana samun nutsuwa, tana samun wato jin daɗi da kwanciyar hankali. Wannan shine abinda Allah yake nufi da zikrullah. Karatun alqur'ani yana ciki, tuman da zai karanta alqur'ani yana cikin zikrullah, haka nan wanda zai yi sallah yana cikin zikrullah, haka nan wanda ainihin zai ce la ilaha illallah yana cikin zikirullah, wanda zai ce Allahu akbar yana cikin zikirullah, wanda zai yi addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar a yini da dare, da safe, da yamma, da daddare, in ya zo kwanciya, in ya tashi daga bacci, in zai ci abinci, in zai shiga gida, in zai shiga kasuwa, in zai sa rigarsa, in zai sa takalminsa, duk waɗannan abubuwan da zai faɗa zikirin Allah ne. Ashe kaga ba sai an baka wani zikiri na musamman ba, matukar dai ka karanta addini, ka fahimci addini, to kana cikin zikirin Allah, matukar kana aiki da wannan addinin. Wanda yake karanta Alkur'ani cikin zikirin Allah yake, bal shine ma zikirin da yafi kowane zikiri. Wanda zai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in, zikirin Allah yake. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min ba'di, ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Annabi yace afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, mafi fitin zikirin da nayi ni da annabawa wanda suka gabace ni shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Matukar zaka rika fadar wannan to kai afdalu zikiri, babu inda aka taba koyar da zikiri ba jumla ce cikakkiya ba. Saboda haka ba a zikiri da al-lafzul mufrad, ka dinga Allah Allah Allah, wannan ba zikiri bane, mubtada ka fada ba khabar. Saboda haka baka ce komai ba, baka ba da jumla mufida ba. Allah Allah, to me zai maka? Baka faɗi wata kalma da take nuna jinjinawa da girmamawa ga Allah ba, baka ce Allahu akbar, baka ce subhanallah ba, baka ce la ilaha illallah ba, kawai cewa kai Allah. Kaga ba abin da kake, saboda haka ba a ambatan Allah da zikiri mufrad. Shi yasa zamu ga babu inda shari'a ta zo da zikiri irin wannan. Kawai a ce, a ce an koyar da mumini ya rika cewa kai Allah, kawai kawai ce Allah, ya shiru ya gama zikiri, babu inda aka abin nan. Shi yasa hatta waɗanda suka halarta zikiri bi lafzil jalala, bi lafzil jalala al mufrad, sai kaga cewa sun rasa me za su kama. Sai ga an dauko wa ma qadarullah haqa qadrihi idh qalu ma anzala Allah ala basharin min shay, qul man anzala al kitaba alladhi jaa bihi Musa نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. anan suka samu zikiri da lafzul jalala shi kadai, tare da cewa tambaya ce akai da ansa, sai suka share tambayar gaba ɗaya, sai suka dau ansar ita kadai, bayyuwa ka bayyaci ansa, baka ji tambaya ba. Allah yana ƙalubalantar yahudawa da ba su girmama Allah ba, suka ce babu wani littafi da zai sauka, ma anzala Allahu ala basharin min shay, ba abinda aka saukarwa da wani mutum. Allah ce man qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa, littafin da annabi Musa ya zo da shi, waye ya saukar da shi? Taj'alunahu qaratisa tubdunaha, kuna mai da su takaddu, tubdunaha wa tukhuna kathira, ku bayyana wani, ku ɓoye wani, wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum, ku yanzu an sanar da ku abinda ku iyayenku da ku da iyayenku ba ku sani ba, shine alqur'ani. Wane ne ya yi wancan aikin? Qulillah, sai ka ce Allah ne ya yi. Waye ya saukar da littafin da aka bawa annabi Musa? Qulillah. To kaga wani sai ya ce qulillah, wai kai ta ce Allah Allah Allah. Qul ayyu shay'in akbaru shahada, قل الله شهيد بيني وبينكم. sai su ce قل الله, wa ana kai ta cewa Allah Allah Allah. To قل أي شيء أكبر شهادة, ba tambaya bace, istifham ne inkari. قل الله, kaga jawabin wancan istifham ne inkari. Awan haka babu inda aka baka doka cewa, aka baka umarni cewa kai ta Allah Allah zikiri ne. Saboda haka azkar su ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar, a'malul yawmi wal laila, shi yasa malamai suka yi littafai akan su. Abin An-Nasa'i ya yi littafin amalul yawmi wal laila, almajirinsa Ibn Sunni shi ma ya yi littafin amalul yawmi wal laila. Malamai suka ci gaba da rubuta littattafai na azkar. An-Nawawi ya rubuta littafin al-azkar wanda yana nan ana karanta shi. Muhammad Siddiq Hassan al-Qinnauji shi ma ya zo ya yi nashi, Nuzulul Abrar, kamar sharhi ne na wannan littafin na al-azkar. wanda duk ciki in ka duba sai kaga hadisai ne suke kawo na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da yake maganar yadda za a yi zikiri. Haka ba a zikiri ta hanyar lafazi guda ɗaya, haka nan ba a zikiri ta hanyar ka daga murya kana kwakwazo, wannan ba Allah kake kira ba. Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala a'ma wala ghaiba walakin tad'una sami'an qariban sami'an basiran qariban wa huwa ma'akum. Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban sa na daga murya da kabbara yace ku ragwanta wa kawukan, ba kurma kuke kira ba, ba bebe kuke kira ba, wanda kuke kira yana ji kuma yana kusa da ku. Me yasa zaka daga murya kana ihu har ma kana shekewa har kana faduwa har ana yayyafa maka ruwa? A dalilin ne a addini babu wannan. Kaga zikiri Allah ya ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, amma kaga mutun yana zikiri ba wurjan ba a natsa ba. Kaga ina natsuwa take? Zikiri natsuwa ake yi. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Allah ce alladhina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab, wadanda suka yi imani sannan kuma suka yi aiki na gargaru tuba lahum, farin ciki ya tabbata gare su. Wa husnu ma'ab, da kuma kyakkyawar makoma. Tuba din nan malamai sun fassara shi fassarori daban-daban, sun fassara shi da alkhairi, sun fassara shi da farin ciki, abinda zai faranta rai, sun fassara shi da jin dadi da kwanciyar hankali, wasu sun fassara shi da cewa aljanna ake nufi. Babu shakka dukkan waɗannan ma'anoni suna ƙarƙashin kalmar tuba lahum, wato kalmar tuba lahum za ta tattare duk waɗannan ma'anoni gaba ɗaya. Sannan kuma tuba ɗin nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bishiya ce a aljanna, wa inna fil jannati shajaratan yasiru rakibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha, a cikin aljanna akwai bishiyar da mahayin doki zai yi tafiyar shekara 100 a ƙarƙashin ta ba zai iya keta ta ba. Haka nan ya tabbata a hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa fil jannati shajaratun yasiru rakibu fi dhilliha mi'ata sana iqra'u in shi'tum wa dhillin mamdud. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin aljanna akwai bishiyar da take da inuwa da ainihin mutum zai yi tafiya a cikin ta shekara 100 ba zai iya keta ta ba. Allah annabi yace ku karanta wannan aya in kun ga dama, wa dhillin mamdud. Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa ya bamu gamdakatar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.